domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin, za mu duba buƙatar tallafawa ne a azumin watan Ramadan, musamman ma ga talakawa a Arewa don tsadar rayuwa. Sheikh Abdullahi Balalau ya shaidawa shugaban Muhammadu Buhari wannan sako. Daidai lokacin da shugaban ya zo buɗe masallacin GBS na Umar bin Khattab a Abuja.
Abinda na muka gaya wa shugaban Muhammadu Buhari, ‘yan Najeriya suna ƙaunarsa, ‘yan Najeriya suka zaɓe shi, ‘yan Najeriya suna mishi addu’a, suna mishi fatan ya gama lafiya. Watan azumi lokaci ne mawuyaci da masu sana’a suke shan wahala, sauran al’umma suna shan wahala, kuma farashin abubuwa na tashi. To gwamnati daga cewa waɗannan farashin abubuwa bai ci gaba da tashin gwauran zabe ba. A buɗe ƙofofi na taskar rumbun abinci da abin da duk za a iya yi, a fito da shi kuma a sauke farashi ta yadda al'umma za su yi wa gwamnatin addu'a cewa dalilin Ramadan an samu sauƙi. Duk wanda ya yi sauƙi ya sauƙaƙa al'umma, Allah zai sauƙaƙa mishi. Yadda muka ce, shugaba ya yi ƙoƙari wurin tsaro, amma ya ƙara. Muna ƙara addu'a, Allah ya ƙara ƙarfafa shi, ya ƙara ɗaukan mataki akan tsaro a wannan ƙasa. Sannan za a shiga Ramadan, al'umma suna cikin wani hali. Farashin abubuwa na yawan tashi, ana samun wahalan kuɗaɗe wurin farashi. Gwamnati ta buɗe asusun rumbunta ta yadda za a samu abinci cikin sauƙi, ta yadda za ta yi addu'a, za a ci gaba da addu'a ga ainihin wato wannan shugabanci. Muna fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙara sa albarka kuma ya jagora. Watan Ramadan wata ne da ake so a taimaka wa bayin Allah. Akwai marayu, akwai gwagware, akwai masu rauni waɗanda suke buƙatar tallafi da taimako. Muna addu'a Allah Maɗaukakin Sarki ya ba masu hannu da shuni da masu ƙarfi da mutanen gwamnati daman fitowa a taimaka wa marayun nan a lokacin da ake cikin wannan wata na Ramadan, domin a samu sauƙin rayuwa, a samu sauƙin al'amura. Allah ya sa albarka.
Da alamu dai shugaban ya ji wannan kira, duk da dai ba jawabi ya yi ba a lokacin buɗe masallacin.
Sunana Muhammad Awal Isa Jere. Dikti imam ne na masallacin Izala da nan take nan Jere Central Mosque. Gaskiya shugaba ya isar da huduba gamsasshiya, Allah ya saka mishi da alkhairi. Kuma sakon da ya isar a wurin da ya dace. Abinda muke so ga mai girma shugaban kasa shine ya dubi wannan sako da shugaba ya gabatar game da kwamitin marayu da kuma abinda ya shafi da abinci a sassautawa al'umma, musamman gashi nan a yankin arewacin Najeriya, musamman wannan lokaci na cikin azumin Ramadana. Wannan yana daga cikin abin da shugaba ya jawo hankali kuma ya isar da sako a wurin da ya dace a isar da sako. Kuma muna mu shugaba fatan alkhairi da shi da wannan tafiya da ake nashi, Allah ya saka da alkhairi.
A arewacin Najeriya kake Malam Awal, ya yanayin rayuwar marayu da miskinai da sauran talakawa?
A zahiri wannan mutane na cikin wani yanayi na bukatuwa. Akwai yawan marayu, akwai kuma yawan talakawar suna nan da dama waɗanda mabukata mu ce. To gaskiya mutane suna da bukatan a sassauta musu halin rayuwa. Kamar yadda shugaba ya isar da wannan sako, to shugaban ƙasa shi ma ya dubi wannan yanayi a taimaka a sassauta wa al'umma halin da suke ciki. Allah ya sassauta mana.
Wato Malawul, ina so ka yi kawai mahira ce kan wahala da ake sha a arewa da buƙatar mutane su tallafa wa jama'a, wanda duk yake da ɗan makwabta ne, waye kowa yi ƙoƙari ga yana taimakawa wani dai da ya fi shi ɗan samu.
To idan akan wannan ne, gaskiya za mu ce kowa ya fito gwargwadon abin da zai iya taimakawa. Wata ce ko in ce wata ne na alfarma, wata ne mai albarka, mai tattare da dukkan abin da ake iya faɗa na samun lada. So mutane su fitar da dukiyarsu gwargwadon abin da mutum yake da shi ya ciyar, saboda falalan da wannan wata ke da shi. Kun gani, idan ka dubi yanayin da hadisin da manzon Allah yake nuna cewa mutum ya ji tsoron Allah ko da tsagin dabino, to da za ka ciyar da mutum guda ma a ce ka ciyar da shi azumin da ya yi ya samu cin nasara a kan wannan, ba ƙaramin falala ba ne. Wannan shi ne yana daga cikin abin da muna kira ga mutane mawadata su ba da dukiyansu, su ciyar da dukiyansu a kan abin da ya dace, musamman a cikin wannan yanayi da muke ciki a yankin arewa. Muna da bukatuwa na tallafawa, Allah ya taimaka mana gabaki ɗaya, kuma Allah ya sassauta mana.
Wato yin an duba kamar ana cewa ana yin noma, ana tura tallafi iri-iri. Amma in ka je wasu wajaje sai ga wasu abinci ma yana gagara.
To ai idan ka dubi musamman mutumin da yake mu'amala da jama'a yau da gobe zaka gani akwai mabukata da dama. Ba za ka yi sallah masallaci ba a salloli guda biyar din da muke jagoran ta al'umma. Ba yadda za ka yi kai ka kare baka samu waɗanda suke zuwa suna neman bukatuwa. Mabukata suke nema. To ga gani dole ne aiki ne akan wurin shugabanni da mawadata da Allah ya azurta su da dukiya. Da kuma waɗanda suke da hali gwargwado na ciyarwa a tallafa fi sabilillah ga wanda Allah zai iya taimaka mishi. In mutum ya yi wannan Allah zai faɗaɗa mishi a cikin halin hanyoyinsa na yau da gobe na hanyar kasuwanci ne ko na hanyar neman arziki ne da yake yi duk za ka gani mutum ya samu cin nasara a ciki.
Shin wannan akwai abin da ya shafi yin ƙasa gwiwa da wasu ke wajen fidda zakka da sauran tallafawa ko kuma mutane ne suka yi yawa?
Akwai dukkan ka dubi ɗayan biyu ne, wasu ba su fitar da abin da ya dace su fitar. Akwai mu da mawadata sosai a ƙasa, to sai dai abin da ƙasa a gwiwan ne mutane ba su fitar da abin da ya dace su fitar na dukiyansu. To ba da haƙoƙin Allah, domin idan Allah ya bai wa mutum dukiya a cikin al'umma ba wai dukiyar tashi bane ba, Allah ya miƙa mashi ne ba ya fi su ne ba, Allah ya zaɓe shi ne don ya jarabce shi. Jarabta Allah ya jarabce shi a wannan ya ga zai iya cin jarabawa da samu da rashi duk jarabawa ce. Haka nan shi ma talakan nan Allah yana jarabtan shi ne ko zai iya cin jarabawa. Shi ma mawadacin Allah ya jarabce shi ne ya bashi dukiyar ko ya samu zai iya cin jarabawa. Shi yasa muke kira ga mawadata a daidai irin wannan yanayi su yi kokari su fitar da dukiyansu don su ciyar da waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce a ba su wannan dukiya.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban siya.
Shi ma ɗaya daga cikin limamin babban masallacin Abuja Dr. Muhammad Kabir Adam ya ƙarfafa batun tallafawa al'umma da ke cikin kunci don rage musu takaici.
Ana so mutum ya yawaita sadaka da ciyar da abinci a cikin watan Ramadana. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi abin buɗe baki, to Allah madaukakin sarki zai bashi ladan azumi cikakke bayan nasa azumin da yayi. Kuma shi wancan da ya azumin ba za a rage nasa ladan ba. Wani hadisi manzo sallama yake cewa mafificiyar sadaka da mutum zai shi ne sadaka da yayi a cikin watan Ramadana. Maluma suka ce kasancewar Ramadana ana ninka komai a cikinsa, to sadakar ma idan mutum yayi ta abinci ko ta abin da mutum zai sai abinci haka za a nannunka masa lada. Don haka musamman a halin yau da yawa suna fama da abin da za su ci, kaga kenan wanda yake da hali sai ya kokari ya taimaka wa madasa shi. Don Qur'ani Allah madaukakin sarki yace liyunfiq zu sa'atin min sa'ati, mai dukiya ya ciyar da mutane ta hanyar kyautata musu cikin ƙarfin dukiyar tasa, ma'ana mai ƙarfi yayi da yawa. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, wanda yake kuma shi ilimin na arzikin nasa dan kadan ne to gurgurdan abin da zai iya shi ma yayi. Dan haka ana so a ciyar da mutane abinci a cikin watan azumi, a nuna wa al'umma cewa ai watan Ramadana watan alheri ne, watan albarka ne, wata ne na wadata, wato a nemi yunwar ma a rasa saboda taimako da mutane za su yi.
A gaishe ku shehunan malamai da kuma fatar Allah ya bamu albarkacin wannan azumi na watan Ramadan wajen dawowar salama a yankin Arewa da ma ɗaukacin tarayyar Najeriya. Masu sauraro, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasura da Mail Hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika ya kiyaye are wa gaba daya.